daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16 abin nan ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya samu matashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hana da amfani sarauniya Far'a FM Nomad Talon FM da kuma niyar da ke birnin Kwanni sannan masu wararen mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com
to jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku cikin shirinmu na hantsi shin waɗanne jihohi ne idan ɗan takara ya lashe ya kuma kaluto wasu za a iya cewa ya dauki hanyar cin zaben ma
babu shakka an suka samu galaba a jihohi kaman sun samu galaba ne a gaban kware ainin sai dai su kaluto wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne
za ku ji waɗannan jihohi ne idan kun biyo mu a cikin shirin to dabin da batan matasa ne za su yi zaɓe a karon farko a Najeriya ko yaya suke ji
gaskiya ina jin daɗi ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zaɓe a karo na farko in zaɓi ra'ayina in zaɓi wanda nake so a
Lallekan to sai ku biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani amma yanzu sai a fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikin tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kada ƙuri'a babban zaɓen ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda. A wani jawabi da yi wa kasar ta gidan talabijin jiya Juma'a, shugaba Muhammadu Buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a fadin kasar don zaɓe da kuma yin alkawarin cewa mutane za su yi zaɓen ba tare da barazana ko tsoro ba. Yayin da Najeriya take shirye-shiryen zaɓen sabon shugaban ƙasa tare da 'yan majalisu, harkokin siyasa sun zafafa sosai. A lokacin yakin neman zaɓe, jam'iyyar APC ta shugaba Buhari da babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun yi ta zargin juna da yunkurin maguɗi. A farkon wannan satin ne Buhari ya buƙaci sojoji da kar su ragama duk wani da yake son ya kawo tangarda a lokacin jefa ƙuri'a. Kalaman nasa sun janyo kakkausar suka daga babban mai kalubalantarsa Atiku Abubakar wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a harkokin zaɓe. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu ragowar sojojin Amurka a Siriya bayan amai ne a lashe ba game da shirinsa na janye dukkanin sojojin Amurka daga ƙasar. Ba canje shirin nake yi ba abin da ya gaya ma manema labarai a fadar White House kenan 'yan kaɗan ne kawai wani ɗan ƙaramin kashi ne na adadin mutanen da muke da su a cewa Trump wato yana nufin sojojin Amurka sama da 2,000 da ke Siriya waɗanda suke taimakawa mayakan Kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar ISIS kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC Shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon shekara ɗaya da kuma rushe gwamnatocin ƙananan hukumomi da na tarayya a daidai lokacin da ake zanga-zangar da ta bazu a duk faɗin ƙasar. Ina kira da Majalisar Dokoki da ta jinkirta batun nazarin kundin tsarin mulki don a buɗe ƙofar amfani da hanyar siyasa wajen tattaunawa mai ma'ana da kuma yin amfani da manufofin kishin ƙasa na gaske a cewar Bashir a wani jawabi da yi a daren jiya Juma'a. Wannan mataki na sana zuwa ne bayan da aka shafa watanni biyu ana zanga-zanga wadda ta watsu a duk faɗin Sudan. Wadda ta biyo bayan karayar tattalin arziki da kuma tashin farashin kayayyaki wanda hakan ya sa aka ci gaba da kiraye-kirayen shugaban ƙasar mai shekaru 75 da haihuwa da ya sauka daga karagar mulki. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu Hu sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar ƙasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya yayin da ɓangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu. abinda zan ce shi ne ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniya ba da daɗewa ba, abinda Trump ya gaya wa manema labarai kenan a fadar White House jiya Juma'a. Da yake magana ana masa tafinta Liu, wanda babban wakilin China ne wajen tattauna batutuwan cinikayya, ya ce mun yi imani cewa hakan ne dai zai faru, kuma muna fatan a ƙarshe dai kowa zai gamsu. Shugaban China Xi Jinping ya baiwa Liu ikon tattaunawa kai tsaye da Amurka. Fararen hula aƙalla biyu sun mutu a ƙasar Venezuela, bayan kuma ga wasu kimanin 12 da suka ji raunuka a rangamar da aka yi da jami'an tsaro daura da inda ƙasar ta yi iyaka da ƙasar Brazil jiya Juma'a. Rahotanni na nuna cewa wannan al'amari ya auku ne yankin Grand Sabana a wuraren da Venezuela ta yi iyaka da ƙasar Brazil a ɓangaren kudu.
Sau Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko muna tare da wato Ibrahim Abdulaziz da ke Yola a jihar Adamawa. Ibrahim, kana ina ne a daidai birnin na Yola, kuma me zaka kara mana bayani dangane da wannan rana ta zaɓe ta yau?
Mahmud Lalo, yanzu haka dai ina mazabar ajiya unit 002 wato rumfar zaɓe da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP a Atiku Abubakar, kuma zama mataimakin shugaban ƙasa zai zo kada ƙuri'arsa a daidai wannan lokaci da karfe 8:00 agogon Najeriya. Tuni jama'a tun da sun yi sata suke dango, yanzu haka suna kan layi, yayin da kuma su kansu jami'an zaɓe suke tantancewa wato mai za ka zo ka duba sunanka, sannan kuma ka je ka kare kurai. Yanzu haka dake zance da kai Tuni, amma Soma kuma bisa ga dukkan alamu nan ba da dan jimawa ba, shi dan takarar dangane da adawa ta PDP zai zo kare kurai, sai domin na ga hadiman su ta fuskacin tsaro da ma kuma yan protocol Tuni sun zo domin su share fage kamar yadda aka saba.
To Malam Ibrahim, a rahoton da ka turo mana tun da farko ka bayyana kwarafin da ake ta yi a shiyyarka musamman ma jihar Taraba, inda aka nuna cewa kamar an ga wasu sojoji suna ta doke-doke da sauransu, kuma sun yi yawa idan aka kwatanta da abin da ya kamata a samu a abin da ya shafi.
Kamar yadda ka faɗa, lallai akwai wannan bayyana sanin saboda irin matakan tsaro da aka ɗauka, ganin kan cewa waɗannan jihohi biyu jihohi ke dan fama da matsalar tsaro kama da na Boko Haram da kuma sanata masu sata mutane da ningar kwale su. Ina ga wannan mataki da rairarsa na saboda domin tsaurara matakan tsaro ba. Amma a nan Yola fadar jihar Adamawa, inda nake kusan aya cewa duk inda muka bincika ko bina tafiya walo daga fadar jihar da ma kanan hukumomi, kuma tun a jiya dukkanin jami'an zaɓe da ya kamata a riga aka tura su sun kwana a can garukan da aka tura su. A nan kuma fadar jiha ma kawo yanzu dai ba wata matsala da muka samu rahoto.
To Ibrahim, an buɗe rumfar zaɓe da wuri koko an samu wata tangarɗa a nan inda kake?
Lallai kuwa kusan a iya cewa inda na gani da inda kuma na ɗan leƙa cewa an buɗe rumfunan zaɓe. Kuma wani abun sha'awa Mahmud Lalo shi ne kan cewa tun ma kafin a buɗe waɗannan rumfuna, jama'a suka zo wata tun da asubahi suka zo suna jiran sujan an zaɓen da su ƙarfi zuwa waɗannan unit ɗin. To kusan a iya cewa dai an soma a kankari, har yanzu ba mu samu wani waje kuma da aka ce kawo yanzu da nan an zaɓen ba su isa ba.
To madalla Ibrahim, mun gode kwarai da gaske, za mu ci gaba da tuntuɓarka a nan gaba watakila idan mun samu hali. Muna gode kwarai da gaske.
To na gode Mahmud Lalo da Ibrahim Kalmasi Garba.
To madalla. To yanzu bari mu je ga Lamid Abubakar Sokoto a can kudu maso kudancin Najeriya, inda ya aiko mana da wannan rahoto dangane da abin da ya shafi shi wannan zaɓe.
Bisa ga bayanai dai daga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa, reshen jihar Rivers da rundunonin tsaro da kuma jama'a masu jiran kada kuri'ar su a zabubbukan shugaban kasa da na yan majalisa, mai magana da yawun hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Rivers Mr. Edith Inabo ya shaida min cewa komai ya kammala domin fara gudanar da zabubbuka. Yace,
"As far as I'm talking to you now, preparations are almost at 90% plus. Everything concerning the non-sensitive materials."
Yana cewa ne kusan mun kammala komai daga tanade-tanaden kayayyakin aikin zabe da ma jami'an da za su gudanar da zaben a jihar Rivers. Tuni suka isa sassa daban-daban da aka tura su.
"Recruitment and training of personnel and deployment, they have all been done."
Ganin muhimmancin tsaro game da waɗannan zaɓuɓɓukan, hukumomi sun tabbatar da cewar dubun-dubatar jami'an tsaro ne suka tanada domin taka muhimmiyar rawa a zaɓen, da nufin cewa ba za a samu tashe-tashen hankula ba. Aminu Faisale shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa, kuma ya yi mini ƙarin bayani irin shirye-shiryen da rundunarsa ta yi. Ya ce,
"Adaƙaice abin da 'yan sandan nan jihar Bayelsa suka yi, muna da wuraren zaɓe fiye da 2,743 kasan Bayelsa. Saboda haka muka yi shirin mutane 'yan sanda fiye da 4,000 wanda za mu wannan aiki tare da sauran ma'aikatan mu 'yan tsaro a TUS kenan na madana election, kuma su kansu ma'aikatan za mu ba su kwarin tsaro." Eto, game da gaban ruwa wanda ka san shi kansa Bayelsa, yawancin filin da yau za a ce Bayelsa ta kumshi kashi 80% da ruwa, kuma saboda haka shi yasa muka shiga yarjejeniya na taimakawa juna da abokan aiki mu 'yan Navy, mu kuma da 'yan tsiraron kayan aiki da muke da su na bisa kan ruwa. Mun tabbatar da shirye-shiryen da muke da shi a ƙasa za su tabbatar da tsaro. Abubuwan nan da suka daren can baya game da akwato, kwati da sauransu, wanda duk ma kai haka zan babu amfani saboda an canza yanayin zabe.
Ita ma jihar Imo, ɗaya daga cikin jihohin da 'yan ƙungiyar Biafra ke addabar jama'a kan tashe-tashen hankula da ma shelar cewar mabiyansu na ƙungiyar IPOC su ƙauracewa zaben da za a gudanar ranar Asabar. Da suke galadanci shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo, kuma ya shaida irin shirye-shiryen da suka yi. Ya ce,
"Don a samu kwanciyar hankali da kuma yin zaɓe cikin nasara, kuma kowa ya fito ba abin da zai same shi, sai muka ƙara da wani abu guda ɗaya, sai muka buɗe ofishin tarayya na wato gudanar da ayyuka yau da gobe, wato operations a nan hedkwatar 'yan sanda, wanda ya haɗa da 'yan sanda da 'yan sandan jiki da sojoji da civil defense, kowa yana nan. Sannan kuma mun buɗe layuka guda uku na Gulo da MTN da kuma Airtel."
Wasu 'yan yankin Niger Delta sun ce sun shirya gudanar da zaben. Gama abin da suke cewa,
"My name is Mr. Ralph Namde Akajuma. We are very set to vote by tomorrow. Our area, Obebema, Ndoni Lokugome."
Yana cewa ne, "Sunana Musa Rab Akajinwa, na shirya tsab domin gudanar da zaben ranar Asabar na shugaban kasa da na 'yan majalisa, musamman a karamar hukumata ta Andoni da ke jihar Rivers, kuma yana tabbatar da za a gudanar da wannan zabe ba tare da tashin hankali ba." Ita kuwa wannan ta ce,
"Isaac Ibietola, I'm set and my opinion is that God will bring the good president that will lead us."
Yana cewa ne, "Sunana Isaac Abilate, lalle na shirya zuwa rumfar zabe domin zaben wanda ni ke so, kuma muna fatar mabuwayi ya zaba muna shugaba na gari da zai ja mu tsawon shekaru 4, kuma ya gudanar da ayyukan raya kasa a yankin mu na Niger Delta." Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To, a gaida Abubakar Lamido. To, ga dukkanin alamu mun samu wakilin mu a jihar Katsina, Sani Malumfashi, yana kan hanyarsa ta zuwa Daura. Koko dai, wani hali ake ciki, kuma ina kake Malam Sani yanzu haka?
Malam Ibrahim, wato yanzu duk mutane sun riga sun fara tafiya wuraren da suke yanzu matsayiwa na zaka ji wasu masu wuciya da kayan aiki ne, na wanda sai da aka gama da nan nesa ne aka ba su. Sannan kuma mutane duk sun fara firfitowa, kuma don ne ta fuskar matakan tsaro an yi ingantaccen shiri kamar yadda nazanta da shi kwamishina jiya, wanda ya kara karfafa wa mutane a kwarin gwiwa na cewa su fito. Kana iya jin shi yanzu?
Kashin gaskiya.
Kana jin shi?
Ware kuwa kusan kamar ina jin shi, ina jin ma mun dau wannan labarin.
Ga waɗannan din duk mutane dai sun riga sun fito, kuma jama'an tsaro suna diba masu ababen hawa idan zaka zo ka wuce su tabbatar sai ma'aikaci ne kawai zai iya wucewa haka nan da mota kuma bayan wannan ana bibbiban kayan mutane wato cikin boot da shauransu kuma wajen masu aiki da yawansu da yake a wurin suka kwana sun riga sun kai wuraren da ya kamata su fara aikinsu kuma jira suke kawai a tashoshin nan za a kwai ma tashin ma na wuce wannan su har ma sun buɗe kayansu
a katsina kenan ko daura
a hanyar daura ma kenan cikin katsina ma dama duk an rarraba musu kayan da yake tun jiya a wurin wato kowa sun je collection center ne inda aka tara kayayyakin nan suka kwana an ba su tabarmi kuma akwai generator da aka sanya a waɗannan wurare suka kwana yadda da tashin su kamar yadda shi commissioner zaɓe a zarewa yake ya faɗa mana kuma
haka ne da mara aiki da yawa ji ma da tsare na to Malam Sani ya batun azamar jama'a da kuma tsaro
yawa musamman ma lura da cewa an sami matsalar dage zaben a wancan mako mutane sun fito cikin shauki suna zuwa rumfunan zabe
mutane sun fito kan dan hankali kwance musamman ma yadda jawaban da shi commissioner yan sanda ya kai da kuma su kansu yan jam'iyyun guda biyu kowanne suna cewa komai kowa ya kwantar da hankalin shi a fito gwamnati ta dauki kyakkyawan matakan tsaro na kula da lafiyar ku da dukiyoyin ku haka suke ta faɗi suna suka sa mutane suka je sako suna faɗi har mata ma sun shiga gidajen mata aure suna gaya masu cewa ku kowa ya fito sun fito ku muka masu bayanan abinda zai iya hana hannunsu kuma an je dangana abu kamar sa lalle da su man shafa duk an masa wannan bayanai saboda haka kowa hankali kwanci
to Malam Saniya zaka gaya mana irin fitowar yanayin fitowar matasa da mata da manya kuma
matasa da yawan su dama sun riga sun fita inda kaje yanzu haka ne matashi nan yanzu ka ga shi nan duka da gurin kuma na tabbatar zai je wurin da zai je kada ƙuri'ar sa ne mata ma kuma dama ka san a Najeriya ma har mata shi yasa ake bi gida-gida su suka fitowa kuma dattawa da yake wannan karan yanda abin ya zamanto duka 'yan arewa ne guda biyu kuma kowa yana ji ya kai shi wannan shi ke kan kujera da shauransu sannan kuma nan inda nake jihar Katsina nan ne jihar da ya fito musamman kuma nan wajen daura so duk mata sun fito tsaffi duk suna nan jefar hanya suna jira da kuma inda suke jefa ƙura suna jira su ga cewa an aza kaya ta shiga layi sannan a fara tantance su kuma kada ƙura'ansu don abin ma wannan karan sai ya fi kamari musamman sauki da aka katse aka ce an ɗage wancan abun sai ya ƙara wa mutane wani ƙaimi ne na cewa to wannan fa gara a yi ba sani ba sabo kowa ya fito kuma a masallacin juma'a musamman kamar jiya duk masallacin juma'a ɗin nan kafin wannan lokacin ma ana ta bayani almajirai da limamai kuma a wajen huduba na sallar juma'a duk an ce musu kowa sai ya fito kada ka ce ba za ka fito ba don kana da idan ba ruwanka ai duka mutane ko ma wane ne zai shiga a suka ce ka je ka tabbatar domin duk inda ka samu abu guda biyu kalmar da suke malamai suke faɗi kenan sai ka samu ɗaya duk yanda aka yi ko sun zo kunnan da yake a wasu abubuwa sai ka samu ɗaya
to malam mun gode malam Sani malumfashi
abubuwan da ya kamata
to muna godiya kwarai da gaske malam Sani malumfashi kenan wakilinmu da ke jihar Katsina to Ibrahim kamar yadda ya fara tabuwa tambayar da shi babu lema dangane da batun matasa da ka tambaye shi ko sun fito wannan zabe a wannan karon akwai da dama daga cikin matasan nan wanda sai yanzu kai shekaru 18 ko kuma a dan bayan nan kafin a zaben 2015 ba su kai ba amma yanzu sun kai kuma shine karon farko da za su kada kuri'a ga Zainab Babaji ta aika mana rahoto daga Jos kan yadda suke ji da wannan zabe
wasu 'yan Najeriya da a karon farko za su kada kuri'a a zabe da za a gudanar a kasar sun bayyana farin cikinsu da damar da suka samu na sauke haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Waɗanda na zanta da su sun bayyana mun cewa zarafi ne da za su samu su zaɓi waɗanda suka kwanta musu a rai don samun ingantaccen rayuwa wa duk 'yan Najeriya. A cewar Asiya Adamu duk da 'yan matsaloli da ta fuskanta wajen karɓan katin zaɓe, tana cike da farin cikin kaɗa ƙuri'arta karo na farko a rayuwarta.
Gaskiya ina jin daɗi, ina farin ciki a matsayina wanda ta fara yin zaɓe a karo na farko. Zaɓi ra'ayina, zaɓi wanda nake so a matsayin shugaban ƙasa da sauran waɗanda ake so a zaɓa.
Shima Abdulbasit Umar ya ce shekarunsa 20 yanzu kuma wannan karo ne na farko da zai yi zaɓe.
Wannan ne karo na farko da na mallaki katin zaɓe na kuma na yi shiri. Bana zan kaɗa kuri'ata.
To ya kake ji a ranka tunda zaka kaɗa kuri'anka?
To na matukar farin ciki saboda wannan ne karo na farko da zan kaɗa kuri'ata in kwaci ƴanci na.
Maryam Sa'idu kuwa cewa ta yi ci gaba da aka samu a fannoni da dama na rayuwa ya bata sha'awar gudanar da zaɓe a wannan karo.
Gaskiya ina jin daɗi kuma ina farin ciki kuma ina alfahari da kaina.
Wato kina ganin kaman dama ce da zaki zabe wanda kike so?
To gaskiya wannan dama ne ma babbar ma zan ce saboda a ce ka zabi mutum kuma mutumin da ka zaba indai mutumin kirki ne to shine za a ce ka samu wani dama da opportunity hakan.
A bangare guda kuwa Simichalom wacce ta yi fatar yin zabe a karo na farko ta ce hakarta bata cimma ruwa ba saboda bata samu katin zabe ba.
Mun da katin zabe.
Me yasa?
Naje in karba kati din aka ce mu wai aisuna na ba register na shi a INEC office ba. To na dinga tafiya dai naje son biyu so uku naje still ban samu ba.
To da baki samu ba yanzu ba za ki zabe ba kenan.
An ce wai mutane da basu da PVC ba za su yi zabe ba. So dole ne ba zan yi zabe ba. Yawancin mata sun angomu gaskiya ba su samu katin ba. Sai tsofaffin mutane da sun san ba za su iya siya layi ba su suka samu katin su.
To yanzu ya yi kenan gashi za a gudanar da zaɓe ke kuma ba za ki ba.
To abin kenan.
To amma ya yi kike ji a ranki kina jin daɗi?
Gaskiya ba ni jin daɗi domin gaskiya abin batan rai ne.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓen da za a gudanar a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To kamar yadda kuka ji a farkon wannan rahoto.
A farkon shirin namu da muka bude tashar wa'i inda aka yi batun wato wasu jihohi da idan dan takara ya samu ya lashe su ya kalato wasu kuma
daga jihohin ba.
Akwai yiwuwar
ya lashe wannan zaben ba.
Wannan zabe. To dangane da kai kuma ni ne tattauna da wato Dr. Usman Muhammad inda na mai tambayar waɗannan jihohi ne waɗannan kaman ka san abu ne wanda an saba ganin shi anan kaman siyasar Amurka a ce ana kiran shi swing states
din da suke jihohi kamar guda takwas ne muhimmai ko da ake cewa an kacce to
haka ne to gari abin da Dr. Usman ke cewa
to Muhammad Lalo wannan al'amari sai Allah amma ga dukkan kididdiga da aka samu jihohin da za su nemi wato neman zaɓe wa'innan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kaman sun samu galaba ne a zaben kwarai ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba kuma jihohin nan su ne wato Kano bari mu fara da Kano tukuna. Kano tana da jimillan ƙuri'u miliyan 5 da 457,747. Wannan kiyaci ne daga INEC wanda ta bamu shi sanda muke neman ƙididdigan wato meye jiha-jiha yanda suka yi. Kaduna tana da 3,932,492. Lagos tana da 6,570,291. To kaga wa'innan jimillan jihohi idan jam'iyyar da ta samu galaba akan wannan ta samu koda 3,000,000 ko akan a Kaduna ta samu 2,000,000 ko 3,000 a Kano ko ta samu 5,000,000 din yanda aka yi alƙawari ga wata jam'iyya ko kuma ita wancan jam'iyya ta samu galaban wannan 5,000,000 ko kuma ta ci 3,000,000. Lagos 6,000,000 ne. To duk wacce ta samu rinjaye a nan lallai babu shakka ta kama hanyar neman lashe zaɓe.
To shin yawan taron jama'a a lokutan yaƙin neman zaɓe yakan yi tasiri kan sakamakon zaɓe? Wato adadin mutane shi ke nuna cewa ga ɗan takarar da zai ci nasara?
a gani na ni da nake bin dubbidan campaign da yanda ɗan takarar nan suka fice su samu karba ai in nace maka ya kada hannun NCC ya kada su duk da haka amma fa ka sani ba wannan taron ne akan koyi hayan su ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna kasa domin domin ayatul tsoro to saboda haka ba wai taron yuyuyu bane a'a wanda suke da PVC suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shine kuma wani nazari daban
idan muka dauki tsarin mulkin karba karba da ake yi wasu na hangen Atiku ya dauki Peter Obi ne da nufin idan ya kammala wa'adinsa sai miƙawa al'ummar yankin Ibo shi kuma shugaba Buhari yana tafiya ne da Oshibanjo da nufin miƙawa Yarbawa idan ya kammala kuma ga dukkan alamu dukkanin bangarorin biyu sun nuna kudayin hakan wato tsakanin su Ibo din kenan da Yarbawa a iya cewa kenan har an fara fafutukar wanda zai karbi mulki tsakanin waɗannan kabilu biyu
to madalla ni na ji dadin wannan tambaya tambayar nan yana da nasaba ga cin zaɓe da kowane jam'iyya za ta yi na ɗauke na biyu sai mu ɗauki jam'iyyar ɗaya bayan ɗaya idan APC ne ta ci babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddashin shugaban ƙasa mataimakinsa Usman Banjo ya je yi mai a ƙasan Yarbawa ce su fito da kansu da kwarkwatansu su zaɓi APC da Buhari ya gaya musu ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban ƙasa wannan magana ya faɗa ƙarara saboda haka ba wai magana ce na yan jita-jita ba to in ka duba yanda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa Tinubu yake takawa babu shakka in ka haɗa Lagos Ogun Osun Ondo Oyo Ekiti yanda na ga baka kididdiga na gaya maka miliyan 16 ne da 282,000 idan za su ba da kamar miliyan 10 ai ko sun yi rawan gani daga can to idan ko suka yi babu shakka muna kallon rawan da suka taka tun daga farkon zaɓe har zuwa ƙarshen ta har su ba APC galaba za mu gani in Allah ya ba mu yawan rai cewa su ne za su fito su nemi takara to wannan kenan idan ka koma kuma a ƙasan wato bangaren south east babu shakka south east dole ne su nemi wannan saboda an ɗauko ɗansu an bada sun za su tashi su ƙaimi a zaɓe shi amma ba su da haɗin kan da su ƙasashen Yarbawa suke wanda na daka bayani yanzu
su ɓangaren Ibo kenan
su south east ba kansu a rarrabe suke saboda haka wannan rarrabuwan kan shi zai fice su idan ba su tsaya tsaye ba tsayin daka a wannan sun nuna inda su
to Dr. Usman Muhammad kenan a hirarsa da abokin aikinmu Mahmud Lalo to ƴan Najeriya mazauna Amurka ma su ma dai ba a bisa a baya ba wajen bayyana tsokacinsu game da zaben na Najeriya ga dai kaɗan daga ciki
muna dai roƙon Allah a gama wannan zaben nan lafiya wanda Allah kuma yake ganin zai ba mu ci gaba shi zaba wanda kuma ba samu sun nasara ba a yakuri kawai ba shi goyon baya a gama wannan a samu ci gaba dai kada a samu wani damuwa don koma menene dai a kowane lokaci da aka yi siyasa ko kuma wani contest dai akwai wanda za su samu nasara wanda kuma ba za su samu nasara ba saboda haka shi kowa ya samu din ba da kanshi kadai zai samu ya ce zai iya ci gaba da kasan ba in ba dai ya samu goyon bayan jama'a ba
to da farko sunana Turat Garba na addu'ar wannan zaɓe Allah ya sa yi
to Muhammad Hafiz Baballa kada mu cinye maka lokacin gaba ɗaya bari bari kadan tuso mana kadan daga cikin abubuwan da muka ji a farkon shirin
to Muhammad ga kanan labarin shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikakken tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda a wani jawabi da yi wa kasar ta gidan talabijin jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ya tura jami'an tsaro a ko'ina a fadin kasar.
To masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi yanzu, sai kuma can an jima da rana za ku ja bakuna aikin da wani sabon shirin inda za mu ka fada da shirin har zuwa sa'a guda domin mu kawo muku abin da ke wakana dangane da zaben Najeriya. Yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba, Muhammad Hafiz Baballe, Chubahir Diodene da Calvin, jama'a muke cewa assalamu alaikum.